الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أنا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci. Barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Alhamis, a yau 19 ga watan Ramadan, hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429, yilin da ya zo daidai da 18 ga watan 9 shekarar miladiya ta 2008, a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Alhaji Muhammad Indimi da yake jihar Borno a garin Maiduguri, a inda muke cikin tafsirin Alkur'ani mai girma, muna suratul Hud. A jiya kuma mun kwana akan aya ta nawa ne? Za mu tashi aya ta 29. To kafin mu je ga ayoyin da za mu tashi, ko ita ce ko?
Na.
To bari dai magani. Tambayoyin da suke hannunmu a yanzu. Wannan yana tambaya cewa menene hukuncin wanda ya zubar da ciki bayan halittarsa duka ta kammala, menene zai iya tuba? Wanda ya zubar da ciki bayan halittarsa ta kammala, babu shakka ya yi aikin da yake ba zanganin tsawa, aiki na laifi ba karami ba, wannan zai iya shiga cikin waɗanda suke irin aikin da 'yan jahiliya suke yi na binne 'ya'yansu da rai, waɗanda Ubangiji yake cewa wa idan mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, lana gobe kiyama yana cikin waɗanda za a tambaye su me yasa suka yi wannan aiki, domin abinda suka yi kisan kai ne, duk da cewa ba a riga an haifi wannan ba ya zo duniya, don haka ba za a ce ya kai kafarar kisan kai ba, ko kuma hukuncin wanda ya kisan kai kamar wanda aka haifa aka kashe daga baya. To amma dai yana daga cikin wanda suka yi laifuka masu girma, kuma abinda zai yi shi ne yake istighfari, ya tuba ga Allah, ya yawaita aikin alkhairi, wa la'alla Ubangiji ya ji kansa ya karɓi tubansa. Wannan kuma ya ce meye hukuncin wanda baya yi wa ɗan uwansa musulmi magana, baya masa sallama? Babu shakka wannan laifi ne ba ƙarami ba. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa Ubangiji yana gafartawa dukkan wasu mutane, yana gafartawa dukkan wani musulmi a ranar Litinin, sai wanda yake tsakaninsa da ɗan uwansa babu jituwa, ma'ana ba sa yi wa juna sallama. Ubangiji yana ɗaukaka ayyukan kowa, kuma ana gafarta ma dukkan wani wanda ya cancanci gafara, amma banda wanda tsakaninsa da ɗan uwansa ba sa yi wa juna sallama. Saboda haka ƙarƙarin abinda aka baka na ka huce haushinka tsakaninka da ɗan uwanka musulmi shi ne kwana uku. Idan har kwana uku suka wuce, ba ka da haƙƙin kuma ka ci gaba da kawar wa ɗan uwanka kai. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kada ɗayanku ya ƙaurace wa ɗan uwansa musulmi tsawon fiye da tsawon kwana uku, wannan ya gamu ya kawanta kai, wancan ma ya gamu da shi ya kawanta kai. Yace fa khairuhum man bada'a bis-salam, wanda ya fara da sallama cikin su shi yafi zama alkhairi, wato shi yafi alkhairi wanda zai fara gaishe da dan uwansa. Saboda haka koda a ce wani abu ya hada ka tsakanin ka dan uwanka musulmi, kada a yanke mutun sallama. Ta yi ka ce ka yanke hulɗa da shi, ba za ka taɓa haɗa wani abu tare ba, wannan wani abu ne daban, amma ban da sallama. Wanda in ka gan shi yana da haƙƙin ka yi masa sallama, shi ma haka kana da haƙƙin ya yi maka sallama. Kuma lokacin da ɗayan ku yayi ɗan uwansa sallama, dole ne ya ansa. Wannan kuma yake cewa hukuncin mutumin da ba a kira sallah ba ya sha ruwa, shin azuminsa yana nan? Idan rana ta faɗi ba sharaɗi ba ne sai an kira sallah. Allah cewa sun ba a ce mu siyama ilal layl, ba ilal azami ba, ilal layl. Sannan ku cika shi azuminku har zuwa dare, dare yana faɗuwa daga faɗuwar rana, yana farawa daga faɗuwar rana. Da zarar rana ta faɗi, to shikenan lokacin buɗe baki ya yi. Ya tabbata a cikin hadisin Abu Awana ko hadisin Muslim, النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هنا فيها إذا أقبلت الشمس منها هنا، إذا أدبرت الشمس منها هنا، وأقبل الليل منها هنا، فقد أفطر السائل. إذا لا نتبادى بايع معنى تقاد دليل ويبنه فشكنا أفطر السائل لأذنكما لوك تنبو أماكن سيائي. Wasu malamai ba suka ce ma'anar maganar, ma'anar faɗar Annabi sallallahu alaihi wasallam faqad aftara sa'im, ma'ana koda a ce ma bai sha ruwa ba azumin ya zo ƙarshe, sauran lokaci da zai ɗauka ba tare da ya sha ruwa ba duk a yunwa yake, a zaman banza yake, ba za a ci gaba da rubuta masa lada ba, lokacin rubuta ladan ya ƙare. Saboda haka mutum ya ce ba zai sha ruwa ba sai dare ya yi, sai duhu ya yi, wannan ba sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Annabi ya ce a gaggauta buɗe baki. Saboda haka in har rana ta faɗi ba sharaɗi ba ne kiran sallar abin nan, shikenan sai ka, musamman ma wasu ladanan ba sa kiran sallah sai sun ga duhu ya fara yi, to kaga ba za ka tsaya jiran sa ba, sai kai ka yi buɗe baki ka in ya yi kiran sallar sa, kuma wannan shi ta shafa. Wannan kuma yace shi menene hukuncin shan rubutu a musulunci, domin na ji wasu malamai suna haramtawa, wasu kuma suna halaltawa, har ma suna kafa hujja da hadisin da yake cikin Mustadrak na Ahmad, to duk da bai faɗi wani hadisi ne ba. Shan rubutu musamman in ya zama Alkur'ani ne zalla, wato suratul fatiha ko kul huwallahu ko kul huzai, wannan malamai sun yi sabani, duk da cewa aikin magabata ya nuna ana iya sha, ana iya rubutawa a sha. In ka duba zadin ma'ad fi hadithain al-imam na ibnu qayyim, ya kawo ayyukan wasu daga cikin magabata wanda suka nuna cewa babu komai dan an yi haka, duk da cewa kuma wannan ba shi yake nuna cewa alqur'ani ya zama kundin rubutun sha ba, ya zama na kawai kai amfanin alqur'ani a gurinka shi ne a rubuta maka ka sha, ba dan kai ba a gaya maka abin da ya kusa kai aiki da shi ba. Alkur'ani Allah ya saukar da shi kamar yadda yake littun zira dan kana hayya, domin a yi ma wanda yake da rai gargadi da shi, wato Ubangiji ya saukar da alkur'ani domin a yi gargadi da shi, a karance shi, a yi tadabburinsa. Afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min inda ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Ubangiji ya sanya alkur'ani don a yi tadabburi, a karanta, a fahimta, a gano abin da yake ciki na wa'azi a aiki da shi. To idan mutum ya mai da kawai alkur'ani kundin rubutun sha, sai da in yana da bukatar rubuta ya sha, babu shakka wannan ya yi nesa da hadiyar Qur'an, ya yi nesa da koyarwa ta alkur'ani. Kuma rubuta alkur'ani a sha ba zai fita daga layin addu'a ba, yadda kasan addu'a da mutum yake yi ko tofi da mutum yake ya yi addu'a ya tofa, to shi ba zai fita daga wannan layin ba. Ubangiji yana iya ansa maka bukatarka, kuma kana Ubangiji ya iya barin wannan bukata taka bai an samu ka ba, da haka ba sharaɗi ba ne dan kawai wato ka sha ka zaci cewa ai kawai sai ka gama shan abin da ya kamata. Sannan kuma kamar yadda addu'a sai ta fito daga bakin da yake ya dace, baki bai tsarki, ta fito daga mutumin da yake cin halal, mutumin da yake na kwarai karbabbe a gurin Allah salihi, sannan kuma ta samu mahallin da ya dace. Bayan ta fito da gurin da ya dace ta samu mahallin da ya dace, sannan take zama mai tasiri. Inda a ce wanda yake barhurbi zai yi addu'a, yayi maka addu'a, ba kuma addu'a ta wanda aka zalunta ba, domin addu'a wanda aka zalunta ko fajiri ne ko kafiri ne Ubangiji na iya ansa addu'a sa, a'a, haka dai kawai ya maka addu'a Allah ya baka wani abu ko ya maka wata baiwa. To amma kuma shi fajiri ne ko ba kafiri ne, Allah ya ce ma du'a al-kafiri ne illa fi dalal, sauraka a banza yake, saboda bata fito daga baki wanda yake da sarki ba, bata fito daga wani mutum da yake karbabbe a gurin Allah ba. To haka nan koda salihi zai yi addu'a, amma wanda zai yi wa din wani fajiri ne, shi tsakaninsa da Ubangiji ba ta da kyau. To kaga koda ta fito daga guri mai kyau kuma ta samu hali mai kyau ba, nan ma ko ba ta tsaye, sai an samu haɗin gwiwa tsakanin wanda zai yi addu'a da wanda zai addu'a, dukkan su su kasance karfafu ne a gurin Allah. To wannan shi da abin da inda toshi da addu'a da waye suke tasiri kenan. In kana so ka zama wanda ake karbar addu'a, sai to ka kyautata abincinka kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Sa'd ibn Abi Waqqas. To haka shi ma shan rubutun ba zai wuce nan ba, ta yi rubutun ya zama fajiri ne, tantiri ne, za ka dan ka cika masa, dan ka sauke masa daga fakara zuwa nasi, yana ta sha duk ba abin da ba zai yi, dan za ka ga cewa wasu arna har zuwa wurin suke wajen musulmi wa'ayi musu rubutun sha. Kaga wannan tozar ta Alkur'ani ne, ya shiga cikin kafiri na jasa Allah ya zama mushriku da najis. Ka ba shi Alkur'ani ka ce wai ya sha, shi ya ɗauki Alkur'anin nan fa yadda ya ɗauko dan tsafinsa, kaga bai kamata mu maimakon ka yi masa wa'azi. To irin waɗannan duk sun suke ciyar da musulunci baya suke cutar da addini, har ma aka fahimci addinin musulunci shi ne rubutun sha da buru da layu da sauransu, domin in suka je ƙasashen yammure da ƙasashen kudu, maimakon su karantar da mutane addini sai dai su yi musu rubutun sha ko su yi musu layu, sai ya zama na kawai shi wanda ba musulmi ba ya fahimci kawai musulmi Alkur'anin su abin da ake yi da shi kenan, ya je ya bayar da ɗansa mana, sai ya zo gurin ka kai ya ce kai masa, kaga ya ɗauki daidai Kur'anin ka daidai yake da gunkin tsafinsa da yake gida. Don haka wannan duk bai dace ba, kuma mutum in ya yi haka yana gicciye Alkur'ani ne zuwa ga wurin da yake tozarta shi ne, ba girmama shi ba. Sannan wannan yake cewa inda Allah ya halicci annabi Adam ya nuna masa mala'iku, yace je duk abinda suka gaishe shi da shi shine gaisuwarsa shi da al'ummarsa. To wai yace wannan yana nuna kenan ayi wa kafiri sallama, ban san ta ina sai ina za a yi wa kafiri sallama ba, dan an ce al'ummarsa. Shi yake nuna cewa dukkan kafiri shi kenan sai a yi masa sallama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tabda'u al-yahuda wa an-nasara bis-salam فإذا رأيتموهم في الطريق فاضطروهم لأذيتها. كذا كفار علما بكافرين ديك بيهود كو بنساري كذا كفار ما تسلم إما كن قنسوا أهنيا كفوا ديهود كو يتساعى قبانك كاما تبيع سوس كوشي سباك كذا كتشي أرني هذا كي براك كوشي كباش أهنيا كتايا كوي كان كالي أكام أهنيا سوسي شي يقوم أجتم بانكو ba a ce ka fara sallama gare shi ba, amma idan shi zai fara yi maka sallama ce arne ne yana zaune cikin ya saba da irin gaisuwarku, don haka shi ma in ya ganka zai ce salamu alaikum. To in shi ya ce salamu alaikum yana da haƙƙin ka mayar masa, kai ma ka ce da shi wa alaikum assalam. Fa idza quyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha, wannan babu ko gajiya a ciki, matukar dai an yi maka sallama to kai irin wacce aka yi maka. Haka Allah ya ce bai kuma ce daga musulmi ba ko daga kafiri, kowaye ya yi maka gaisuwa abinda za ka gaya masa kenan. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin. Ubangiji bai hana ku ba mu'amala da waɗanda suke ba abokan yaƙinku ba, ba su fitar da ku daga gidajenku ba. Kuyi musu alkhairi an tabarruhu, kuyi musu alkhairi wa tuqsitu ilayhi, kuyi musu adalci. Baya daga cikin adalci shi yace da kai assalamu alaikum kai kuma ka mayar masa da abin da ba wannan ba, ba kai masa adalci ba. Shi yasa wasu daga cikin magabata da aka yi musu wannan tambaya kamar Abdullahi dan Mas'ud, abin da yace kenan idan shi ya fara yi maka to zaka ansa, wannan daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka bada wannan fatawa idan mutum ya koma littafin ahkamu ahli zimma na ibn al-qayyim zai ga dogon sharhi akan wannan saboda haka idan musulmi ka idan arne shi ya fara yi maka to haƙƙi ne na shi akan ka kamar masa da abin da ya gaya maka yahuda da suka zo suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum ya ce wa alaikum kaga sun zage shi suka yi فإذا جاءوك حيوك حيوك بما لم يحييك به الله ذا سبي شيك ذا أبن نبا شيء الله يقول شيك ذا شيء معنى ذا سزاجيك شيء الأسام عليك أي الموت عليك فكاد وقت أن الزاجي سكي شيء سأل الله صلى الله عليه وسلم يا مويرمو سفتن قتن أبن نسفة أي شيء وعليك وما هكا فكاد ولكما يقول شيء السلام شيك ديني تاشد من جواء السلام وكاد بقيمة هذا الشيء الله جوا تقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين ya ce assalamu alaikum ka ce alaika ya aduwa wannan bai dace ba ba kai masa adalci ba in ana so waɗanda suke ɗalibai suna so su ga bayani dogo akan wannan su duba littafin ahkamu ahli zimma na ibn al-qayyim al-juziyya wannan kuma yace shi ɗan kasuwa ne kuma yana caca amma yawancin dukiyar da ya mallaka ya same ta ne ta hanyar caca da ya ji wa'azi sai ya duba ya daina caca to yana da niyyar ya aikata alkhairi duk inda ya yunkura zai taimaka wa musulunci da musulmi amma sai a dinga cewa da shi Allah ba zai karɓi aikinsa ba saboda dukiyarsa ba ta da tsarki kuma Allah inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba babu shakka wanda yake aiki ba daidai ba yake samun kuɗi ta hanyar caca babu shakka ta hanyar haram yake samun kuɗi in ya tuba ya bar abin da yake yi da caca ba a cewa ya je ya nemo abokan cacan sai zai maka kuɗi kuɗin nan yana nan nashi kuma ubangiji in ya karɓi tubansa daidai yake da wanda yake baya cacan shi ma yanzu ya dawo daidai da kowa imanin sa da sauran Allah sa shi zai fifita shi akan sauran mutane ko kuma ya fifita wasu a kansa don haka a ce da shi har yanzu dai shi ba za a karba aikinsa ba ba a yi masa adalci ba saboda haka zai iya ayyukan alkhairi da abin da ya mallaka ya riga ya tuba ya bari to shikenan abin da yake hannunsa ya ci gaba da rikewa fa in tuntun falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamu saboda haka zai iya rike zuciyarsa ya ci gaba kuma da aikin alkhairi da abin da ya mallaka tare da cewa kada ya koma zuwa ga wannan abin da yake aka ba mu amma san abin da ya riga ya wuce kenan kudin jama'a idan kudin jama'a ne ka kwata to wajibi kamar yanzu shi yasa na ce ba ta hanyar kwaci ba ba ta hanyar sata ba wannan wajibi kamar yanzu akwai waɗanda suke yin kuɗi da kuɗin gwamnati to wannan kuɗi na baitul mali idan har akwai yadda zai iya mayar da kuɗin zuwa ga baitul mali in akwai wannan hanyar to wajibinsa ne ya mayar in babu to ya ci gaba da aikin alkhairi da kuɗin ba tare da ya ci ba in ya sami kuɗin gwamnati ya yi kuɗi in akwai hanyar da zai mayar da kuɗin wanda kuma yanzu tana da wahala a samu hanyar da za ka iya mayar da wannan kuɗin da ya fito in ya fito fa ya fito ko da zai tafi hannun wasu miyagun ne su ci to gara ka yi wa al'umma aiki da kuɗin tun da daman kuɗinsu ne ka kwasa to yi musu aikin alkhairi da za su gani a ƙasa an gane ko ba a cewa sai ka je ma'aikatar da ainihin ka saci kuɗin ka je ka kai wa daraktan ma'aikatan ka ce da shi ga kudin da suna aiki kaza lokaci kaza na sata kana ba wa daraktan cinyewa zai shi da mukarrabansa ba za a mai da sun asusun ma'aikatar ba wannan kuma yana tambayar washi shin ya ce dai prayer before iftar. Dan sai bai nufin addu'a saboda baki ko sallah. Domin akwai wanda zai ce ba zai yi iftar ba sai ya yi sallah. Ko sai akwai wanda ba za su yi iftar ba sai sun yi sallah. Akwai kuma maganar addu'a lokacin da to yana tambaya immediately ake yin ta lokacin da aka ji kiran sallah ko kuma ake iftar din ko kuma sai wato sallar sai bayan abin sai bayan an gama iftar za a yi sallah ko kuma kafin a yi iftar za a yi sallah ban san dai prayer yake ba ban san addu'a yake nufi in addu'a yake nufi kafin iftar za ka fada domin mun taba magana wannan a ne addu'a da za a yi za ka fade ta kafin ka fara iftar sai kuma yake tambayar mutumin da ya bar azumi saboda ko wata larura in zai rama dole sai ya rama su gaba ɗaya a tare ma'ana a jere a jere ko kuma a'a zai iya rama wani bangare sannan wani ɗan lokaci kuma ya akwai wannan damar domin cewa akai fa iddatu min ayyamin ukhra ba a tantance waɗannan kwanakin ba sannan kuma ba a ce da su mutatabi'a ba kamar yadda Allah yake cewa mutatabi'a ne a azumin kafara to anan ba a sharɗanta maka ta tabu'i ba ba a ce sai sun zama ajira ajira ba saboda haka idan ka rama su daban-daban kai uku kai hudu sannan ka huta ka kuma yi dan suna da yawa wannan babu wani abu sai kuma zakatul fitr da yake tambayar wai ta wajaba akan mutum ya fitarwa da ma'aikatansa su ma abin nan wato in kana da ma'aikata a karkashin ka su ma wajibi ka fitar musu da zakatul fitr ba wajibi ba kowanne zaman kansa yake shi ma wannan ma'aikacin biyan shi kai saboda haka a cikin dukiyarsa zai fitar da zakatul fitr ba kai da ka dauke shi aiki zaka biya zaka fitar masa ba ya ga waɗannan dai su ne tambayoyi wanda za mu samu ansa su Allah maɗaukakin sarki abinda muka ansa daidai Allah ya bamu lada abinda muka kuskure Allah ya yarda
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطالب الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون
نعم إذا ما ممتع الله مدعوك تنسركي كمر يلا مكا جاء جيا ينا بام الأبار كسر النبي نوح عليه السلام لأنه شبوه يلا متعلى النبي نوح كافرين من ينجلي سكا جاء مسك wanda suke ganin su za su hana su su yi imani da annabi Nuhu na farko suka ce annabi Nuhu dai mutum ne bai kamata kuma Allah ya aiko mutum ba in har za a aiko mutum to dan me shi za a zaba za a aiko shi ba su ba na biyu mabiyansa duk waɗanda suke kaskantattu ne ba wasu manyan mutane ba ne inda akan gaskiya yake ya kamata a ga manyan mutane ne suke binsa su ne mabiyansa suke zama da shi sannan su kansu wayannan kaskantattun da suka yadda da shi ba da zurfin tunani ba da dogon tunani yasa suka yadda da shi ba a'a kawai sun ji abin da yake faɗa suka bi shi a baya da sun tsaya sun yi zurfin tunani ba za su bi shi ba abu na uku suka ce ba na ranakum alaina min fadl ba ma tsammanin kuna da wani fifiko a kanmu suka ce ba ma ganin akwai wani fifiko da kuke da shi a kanmu duk da kun yi imanin tugungume kuka ɗara mu ba mun ji kun yi imanin mu gami mutum zai kwadara ku wannan ya nuna kenan kuma imanin naku ba na gaskiya bane dan ya kamata a ga kun fi mu wani abu to suka ce bal la zunnukum kadhibina muna tsammanin dai ƙarya kuke suka kafa hujjoji da waɗancan shubohi suka ƙaryata annabi Nuhu alaihi salam suka ƙaryata mabiyan suka ce duk ƙarya suke yi su kansu zaman da suke yi kenan zama da suke yi da shi zama ne na munafici ba da gaskiya bane ƙarya suke yi to shi da annabi Nuhu yake bayar da ansa bisa da shubha da suke bayar da farko sun ce shi mutum ne yace to ya yadda shi mutum ne baya musu akan shi mutum ne to amma kada su manta ubangiji ya yi masa wahayi ya bashi wata hujja daga gare shi kuma ya bashi rahama daga wajensa wannan ai ya nuna bambanci tsakanin su da shi ya ji sun yi tarayya a zaman sa mutum a zaman su mutane amma in kuntu ala bayyinatin min rabbi وآتاني رحمة من عنده كمكنا أبنجي نيابي بيتان أكو كدا النبي وطولا نونا مسكي وككو أوكا دون كنا متاني إنا متاني أبنجي بذي في بيتان أكو كدا ولا أبو بدا بيباكما كما ريان الله يكتا وقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من يجمو متانا نيكا مركو أباكما ككو بلتا الله إنا ينبي وسد وانديسو bai wanda suke nufi a nan ita ce annabta innama qul innama ana basharun qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid kaga yace innama ana basharun mithlukum yuha ilayya ni mutum ne kamar ku wato halitta ta irin ta ku ce irin halitta ta mutane ban sha bambam tsakanin da ku ba wajen wannan to amma kuma ana yi mun wahayi wanda shi yake nuna bifi kuna akan to kaga ya bayar musu da martani cikar da tsaya su dubi kiran jiki ko su dubi kiran halitta kawai su auna gaskiya da ita suke tunda irin halitta su ɗaya shi kenan ba za su bi shi ba a'a ba shi Allah ya bashi wata rahama daga wajensa sannan sai ci gaba da ce musu wa ya qaumi la as'alukum alayhi mala ya ku mutane na ba na tambayar wasu dukiya akan abin da nake gaya muku na wa'azi ba na tambayar ku wata dukiya akan abin da nake gaya muku na wa'azi in ajriya illa ala Allah ni dada na baya gurin kowa yana gurin Allah wa ma ana bi taridil ladina amanu kuma ni ba mai korar wanda suka yi imani bane innahum mulaqu rabbihim su ba su haduwa ne da ubangijinsu walakinni arakum qauman tajhalu sai dai ni ina ganin ku mutane ne da kuke da jahilci to kaga anan annabi Nuhu ya ci gaba da bayar musu martani a dunkule yace la as'alukum alayhi mala ba na tambayar wani dada wani dukiya akan abin da nake ga ba wai na fito ina yin kiran ku bane domin in tara dukiya domin ku biya ni in zama mai kuɗi a cikin ballantana ku ce ni ba ni da kuɗi shi yasa ba za ku bi ni ba watakila ni kuɗi yasa nake nema shi yasa na fito ina muku wa'azi a ba wannan nake nema ba sannan su kuma waɗanda suke tare da ni waɗannan da kuke cewa ma zaraka tabi'aka illa alladhina hum arazuluna waɗannan da kuke ce musu kaskantattu ba dukiya nake raba musu ba yasa suke bi na kada ku ɗauka sun biyo ni ne domin kwanayin abin da nake da shi ni ba dukiya nake ba su ba ko kuma ba dukiya nake karɓa a wajen ku ba saboda haka abin da suka gani na gaskiya shi yasa suka bi ni wato mutane ne masu tsarki mutane ne waɗanda suke bi na dan Allah ko ban nemi dukiya a wajen ku ba ballantana ku ce na kirkiri wannan sana'a ta banzanci ne domin in tara dukiya ban nemi komai a gurin ku ba qul ma as'alukum alayhi min ajri in ajri illa ala rabbil alamin wa ma sa'altukum alayhi min ajri in ajri illa ala rabbil alamin haka nan duk banzanci suka rika gayawa mutanen ba na san wani lada daga wajen ku lada na yana gurin ubangiji yace in ajri illa ala Allah dan kar su dauka ko yana kore lada ne gaba daya baya neman lada amma nasu ladan ne baya ne shi ladansa a gurin Allah yake nema kuma ya nuna musu da fadarsa in ajriya illa ala Allah dan ya nuna musu cewa yana akwai wanda zai biya shi abin da yafi nasu kafi tsammanin dukiyar sa yake so shi yasa suke cewa shi ba babban mutum bane a'a shi yana iya zai samu abin da yafi abin da duk suka mallaka da abin da yafi duniya da abin da ke cikin ta gaba daya don haka wanda zai samu ladansa daga ubangijinsa yaushe ne zai nemi lada daga wajenku ba zai nema ba to kaga anan ya mayar musu da martani akan maganar da suke yi na cewa wa ma naraka tattaba'aka illa alladhina hum aradununa badiyar ra'i sannan yace wa ma ana bi zaridi alladhina amanu wato kamar sun nemi sai ya kori waɗanda suke tare da shi in kana so mai imani da kai to sai ka kori waɗannan talakawan da suke kindinka mu ba za su yi ba manyan gari manya masu matsayi masu mukami kuma a gabmu mun zauna tare da waɗannan talakawa waɗanda ba su da tsoba sai dai in ka kore su in ka kore su to mu za mu yarda da kai kamar yadda larabawa Qurayshawa suka nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su Bilal da Khabbab bin Arat su Ammar bin Yasir suka ce duk ya kore shi da gindin su ba za su iya zama da waɗannan bayin ba da asalin ku bayi da kuma ya zama muna tare a majalisa ɗaya ga kankwasan Abu Jahl ga na amma shi yana ganin ya fi ƙarfin haka sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam zai kore su to su za su zo su zauna. Allah ce wala taqrudil ladina yad'una rabbahum wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha ma 'alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika 'alayhim min shay'in fataqrudahum fatakuna min adh-dhalimin wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd liyaqulu aha'ula idhan Allahu 'alayhim min baynina alaysa Allahu bi'alam bish-shay'. Allah ya ce kada ka kuskura ka kori waɗannan da suke kiran ubangiji suna bauta musu dare da rana, kada ka kore su. Ma alayka min hisabihim min shay, hisabunka hisabun su ba akan ka yake ba, wala min hisabika alayhim min shay, kuma hisabunka ba akan su yake ba. Fataqrudahum fatakuna min adh-dhalimin, in har za ka kore su za ka zama cikin azaba. Ubangiji ce haka muka fitinci sashin su da sashi, domin waɗancan su dinga cewa a haɗuna imanta Allah alaihim min bainina, yanzu waɗanda su kenan su suka bi ma'amuran haka, yanzu a ce wane da Allah bai ba su komai ba, faƙirai a ce su ne kuma suka fi. To ubangiji ya ce ai ba haka abin yake ba, ubangiji shi ya bar wa kansa sani, shi ya san wanda ya cancanci shirya a shiryar da shi, ba wai wadata ce ke sa a shiryar da mutum ko talauci ke sa mutum ya bace ba, a'a. Ubangiji alaysa Allahu bi'alam bish-shaki, ubangiji shi ya san waɗanda suke goje masa, don haka su suka cancanci shiriya su zai shiriyar, don haka su ma mutanen annabi Nuhu sai suka ce sai ya kori waɗanda, ya ce a nu'minu laka wattaba'aka al-ardhu, za mu yi imani da kai alhalin mabiyanka duk waɗannan kaskantattun ne wabiya kaskanci a cikin. Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun in hisabuhum illa 'ala Allah law tash'urun, ce menene ni ilimin da nake da shi dangane da abinda suke aikata, ma'ana Allah maɗaukakin sarki shi ya san zuciyarsu, shi ya san gaskiyarsu, yaya zan kore su? Ubangiji shi zai musu hisabi ranar gobe kiyama, in ma wani abu suke nunawa na dan su samu ɗaukaka a cikin al'umma shi ya sa suka bi ni irin abin nan ne dan su saba domin a san su, to in hisabuhum illa 'ala Allah, ubangiji shi zai musu hisabi, in hisabuhum illa ala rabbi law tashkuru, ubangiji na shi zai musu hisabi da a cikin sa. To shi ne Allah yake cewa ma ana bi tsarin alladhina amanu, ni ba zan kori waɗannan da suka yi imani ba, zuwan su dikina ba sun zo bane dan ina ba su dukiya, dan ni ma ban nemi dukiyar a gurin kowa bane in raba musu, saboda haka dan Allah su san, kaga kenan tuhumar da suke yi musu na cewa balla zunnukum kaazibin, cewa da annabi Nuhu da shi mabiyan dukkan ya suke yi duk ba da gaske suke ba, kamar annabi Nuhu alaihi salam anan yana wanke su daga wannan tuhuma, cewa ba makaryata ba, don haka ba zan kore su ba in ce ba zan zaura da su ba, innahum mulaqu rabbi, su ba su haduwa da ubangijin su, idan ba har ku kuna kallon su kamar a matsayin munafukai ba dan Allah ya suke dina ba, to akwai ranar da za su koma ga Ubangiji, shi ya san me ya yi a zuciyarsu, don haka shi ne zai yi musu hisabi akan abin da yake, ni ba ni zan musu hisabi a duniya in kore su ba. Kuma a nan ne yake nuna musu cewa ba yardar su yake nema ba yardar Allah, don inda yardar su yake nema sai ya kori waɗanda, a nan ne za su ƙara sanin cewa ba wai kusanci da su yake nema ba, ko shi ma a sa shi cikin mala'u ba wanne yake bukata ba, dan da wannan yake bukata ta sai ya ce to shi kenan, tunda waɗannan su suka hana ku imani ku zama mabiyana, tunda sun ce a nu'minu laka wattaba'aka al-ardhu, ma'ana su suka hana su ce imani, to bara in kore su dan su zama mabiyana manya ne, masu ɗaukaka ne, masu wadata, masu matsayi, masu dukiya ne a cikin al'umma, to dai ya nuna musu cewa shi yadda Allah yake ne, ba yarda su yake nema ba, saboda haka ya ce ma ana bi tsarin da zai, ba zan kore su ba, na yarda ni in tafi da su, ko kuma ku tafi da dukiyarku da abinda kuka mallaka na sultan na mulki da jahi da martaba da jama'a da ainihin mukami da kuke tantaho da shi, ku tafi da kayanku, ni ba in tafi da muminai waɗanda suka yi imani da shi. Sai ya cike magana sa da cewa walakin ni arakum qauman tajhalu, ni dai ina ganin ku mutane ne jahilai, ma'ana kenan dukkan waɗancan shigohi da kuka kawo ba komai ya haifar da su ba illa jahilci, ba dan jahilci ba za ku faɗi wannan magana, ba dan jahilci ba za ku ce ni mutum bane, ba dan jahilci ba za ku ce ainihin mabiyana waɗanda suke kaskantattu bane, don haka ba za ku bi ni ba, ba dan jahilci ba za ku ce ku ba ku ga wata ɗaukaka da muke da ita akan ku ba, wannan duk jahilci ne yasa kuka faɗa haka. Don haka annabi Nuhu alaihi salam ya mai da sababin da duk ya jawo suka shiga wannan rukani shine jahilci. Kaga wannan yana nuna munin jahilci a rayuwa. Allah ya ce
wa ya qaumi man yansuruni min Allahi in tarattum afala tazakkarun.
To yace wa ya qaumi kuma ya ku mutane na ku duba yadda yake ta maimaita wa ya qaumi dan su fahimci cewa fa shi mai neman maslaha su ne ba mai neman ba dan ta da zaune sai ba su mutanensa ne kuma ba zai ba su cewa shi na su ne ba. Man yansuruni min Allahi in tarattum, waye zai taimake ni a gaban Allah ya kubutar da ni daga azabar Allah in har na kore su. Kaga anan yana kara fitar musu da tsammanin cewa ba zai kore su. Kada su zanci cewa ya yi wannan maganar in ya koma gida zai sake tunani ya ce a kirawo musu ya ce zan duba maganar nan da kuka faɗa ina ga dai ku kuma amfani gara in kore su. Sai ya kawo maganar da za ta nuna cewa ba fa zai sake tunaninsa ba. Maganar nan da ya faɗa tsakaninsa da Allah ya faɗe ta kuma shi ma yana tsoron Allah. Man yansuruni min Allahi in tarattu, waye zai taimaka min a wajen Allah in na kore su. Kuma cikin wannan magana tashi har ila yau akwai mai da martani da waccan maganar da suke cewa ma nara lakum alaina min fadli, sai mu ba mu kula da wani fifiko a kanmu ba. Annabi Nuhu alaihi salam ya nuna musu a suna da fifiko. Mutanen da idan na kore su daga gabana na wulakanta su saboda ku kuna musu kallon wulakanci Ubangiji zai iya kama da azabarsa. Kaga ya nuna suna da daraja ke. Ko kun ce ku ba ku ga darajar ba, to a tsakaninsu da Allah, a tsakaninsu da Ubangijinsu akwai wata alaka da kyau. Wannan babbar daraja ce. In har zan taɓa mutuncinsu Ubangiji zai iya kama da kuma cikinku ba mai iya taimaka musu. Kaga ya ture waccan maganar da suke cewa wa ma'ana ranakum alaina min fadlin. Yace afala tazakkaru, yanzu ba za ku yi tunani ba, wato al'amarin baya buƙatar zurfin tunani, baya buƙatar a je a yi ta bincike ko a yi ta shawarwari, ɗan tunani kaɗan za ku fahimci cewa abinda na kai gaya muku gaskiya ne, kuma abinda kuka faɗa duk shubuhohi ne ba hujja ba ce. Ya ci gaba da cewa
wala aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamu al-ghayba wala aqulu inni malak wala aqulu inni malak wala aqulu lil-ladhina tazdali أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين.
نعم. To kun ga bayan ya gama ba su ansa a dunkule da wani abu mai kama da shafube mai kama da hannunka mai sanda, sai kuma ya zo yana ba su ansa daki-daki. Idan masu hankalinsu masu tunaninsu sun gane abin da yake faɗa a maganarsa ta farko, wawayen cikinsu sun kasa ganewa, to bara ya musu filla-filla dalla-dalla su gane. Ya ce wala aqulu lakum indi khazainullah, ni ba zan ce muku ba na mallaki taskokin Ubangiji, wala a'lamu al-ghaiba kuma ni ban san gaibu ba, wala aqulu inni malakun kuma ba zan ce ni mala'ika ba, wala aqulu lil ladhina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahum Allahu khayran, ba zan faɗa ma waɗannan da kuke musu kallon reni ba cewa Ubangiji ba zai ba su alkhairi. الله أعلم بما في أنفسهم وبنجي شيني ما في سنة أبين ده سكة أوي أعلم يسان أبين ده يكي شكي زكاة إني إذن نيهر إذن نمس كلم ولا كنشي كو إن فدوء نتشم بغنغنو لمن الظالمين تنازن لك شكين الزالين تقول لما قالا شي تكي دكي دلا دلا سنشي ده شي متني سوال حكا بلاس بيشبا ce to ai shi bai yi da'awar wani ne wanda yake ya dara su ba, tunda shi mutum ne kamar su ne. ya kamata in ma za a bawa a bamu wani babba ba shi ba tunda shi ba mai kudi bane a cikin su kamar yadda kafiran Quraysh suka ce laula unzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim fahum yaqsimuna rahmat rabbik dan menene ba za a saukar da alqurani ba a zan wani babban mutum wanda ake girmama shi shugaba a cikin alqaryatun nan guda biyu Makka ko Taifa dan menene ba za a ba Abu Jahl ko Walid al-Walid ibn Mughira ko al-As ibn Wa'il ba ga manyan manyan gari ko a can Taifa a ba wani babba sai a zo a ba Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda kiwo yake yi mana muna biyan sa su a tunanin su ya kamata wanda za a bashi to ya zama na babba ne yana da dukiya Annabi Nuhu yace a wala aqulu lakum indi khazairullah bazan ce taskokin ubangiji a hannuna suke ba haka taskokin ubangiji suna hannunsa shi yake raba komai yadda ya ga dama nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ubangiji shi yake raba rahamarsa ya ba ba wannan ya hannu don haka a rahama ba a hannuna take ba kuma waɗannan da kuka gani tattare da ni ba wani abu na mallaka nake ba su ba imanin su ne ya kawo su tare da ni wala a'lamu al-ghaiba kuma ban san gaibu ba ban san gaibu ba ballantana har in san cewa waɗannan mutanen da suke tare da ni ƙarya suke ba da gaske suke ba ban yi da'awar sanin gaibu ba wato ban mallaki wata kuwa ta dukiya ba ban kuma wata mallaki wata kuwa nafsaniya ba da zan iya cewa ina iya gano abinda yake abinda yake gaba wanda bai faru ba in iya ba ku labarin abinda bai faru ba sannan wala aqulu inni malak kuma ni bazan ce ni mala'ika ba wato ban kuma mallaki wata kuwa ta jiki ba wato shi bai mallaki kuwa ta dukiya ba bai mallaki wata kuwa nafsaniya da zai iya bada labarin gaibu ba bai kuma mallaki wata kuwa ta jiki ba ta karfi irin ta mala'ika wanda daman waɗannan abubuwa shi mutum yake cinkaho da su ya ce ya wadatu ga barin kowa saboda yana da dukiya yana da al-istighna'ut tam shi yana da dukiya sai dai ya bayar amma shi ba dai a bashi ce to ni bana da awar cewa ina da al-istighna'ut tam al-istighna'ul mutlaq domin ubangiji shi ke da wannan shi ke da al-ghina'ul mutlaq amma dukkan wani mai bukata ne a gurin Allah talaka ne duk dukiyarsa a gurin Allah shi talaka ne ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu wal ghaniyyu hamid ya ku mutane ku dukan ku talakawa ne masu bukata ne a gurin Allah saboda haka Allah shi yake da al-ghina mutlaq al-ghina tam duk wadata mutum yana bukata zuwa ga wannan uwansa mutum ba zai taba jin cewa ya wadatu ga barin kowa ba shi yanzu zai tsaya da kafafuwansa da dukiyarsa a'a yanzu da a ce gidan shugaban kasa duk waɗannan ma'aikatan da suke ciki duk za su siya jin aiki su gudu gidan ba zai zaune ba shi ma dole ya gudu don ko tolar ɗinsa sai dai shi zai wanke tolar ɗinsa ya yi shara ya yi girki haka duk dole ne ya ji kai garin nan gara ya koma gidansu matarsa ta yi masa amma kaga saboda yana ganin kuma ya shi cikin wadata sai ya manta cewa shi ba mabukaci الناس للناس من بدو وحاضرة بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدم شي متاني دا نقوي دا نقرني كو سنسني كو مسسني بجولا سسكي وهدما جولا سكي وهدما دعاك كلا يوم يقول هدما شي ما يلا وكي هدما دا كو انسكما سو راكا باية دا اي متين يزم يلا دا الاستقناء المطلق سيء بيديه don haka annabi Nuhu yake ta wala aqulu lakum indi khazainullah ba zan ce muku ina da wadata da ba ni da bukatar komai ba wala a'lamu al-ghaiba kuma ban san gaibi ba wala wala abu ne na al-ilm al-mutlaq al-ilm al-mutlaq kaji cewa komai ka san shi Allah yake da wannan kawai ba wani dan adam da yake da irin wannan ilimi mutlaki ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai kasance nan gaba ubangiji shike da wannan ilimi wanda yake la yasbiquhu lam yasbiquhu jahl wa la yalhaquhu nisyan ilimin ubangiji wanda da can jahilci bai gabace shi ba babu wani lokaci da za a ce akwai san da bai sani bai sani. Sannan wala yalhaqu hu nisyan, rin mantuwa ba za ta riske shi ba. Shi ya sa Allah ce la yadullu rabbi wala yansa, la yadullu ay la yajhal, wala yansa ay la yansa ma fi ilmihi, la yansa mustaqbala. A da can bai manta bai yi jahilci ba, kuma nan gaba zai mantuwa ba. Kun san kamar yadda malamai suke cewa Muhammad ibn Sirin yake cewa laula nisyan la kana al-ilmu kaseeran, da abin nan da ake faɗa ko kake karantawa ba dan kana mantawa ba, kai da wani ilimi ne ba za ka yi ba. To amma da kaji za ka manta, da kaji sai ka manta, da kaji sai ka manta. To Ubangiji babu mantuwa ta tare da shi. Saboda shi yake da al-ilmu tam, shi ya san al-ghaibul mutlaq. Ubangiji shi ya san wannan. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illa Allah. Ubangiji shi ne ya san gaibi, wanda duk suke cikin sammai da wanda yake cikin sama wanda ya san gaibi. Ba ramin yi dogon magana akan abin da ya shafi gaibi da bambanci akan al-ghaibul mutlaq da kuma al-ghaibin da yake mutlaqul ghaib. Ba ghaibul mutlaq ba, mun bambance tsakanin wannan. In mutum ya koma tafsirin surat Yunus inda muka yi magana, inda Allah yake cewa faqul innama al-ghaibu lillah fantaziru inni ma'akum min al-muntazirin. To inda muka tsaya a wannan guri mun yi fadaddiyar magana ba sai mun maimaita ba. To wala aqulu inni malak, ba zan ce muku ni mala'ika ba. Mala'ika shi yake da kuma abin nan, ko mutum ya zama yana samun al-qudrat tamma, al-qudrat mutlaqa, babu abin da yake gagararsa. To a tunanin dan adam yana ganin babu abin da ya kai cikin halittu, babu wanda ya kai karfin mala'ika, babu wanda ya kai karfin mala'ika. Ubangiji ya sifanta mala'iku da da karfi, alaiha mala'ikatun ghilazun shidad, shidad su ne karfafa. Allah madaukakin sarki ya sifanta Jibril da cewa zumiratin fastawa, ay zu quwwa, allamahu shadidul quwwa zumiratin fastawa, mai karfar halitta, mai tsananin karfi ne, sannan mai kyakkyawan halitta ne. Haka mala'iku suna da karfi. To dan adam ya san wannan, don haka shi annabi Nuhu yake cewa kuma ba ina da'awar ni fa mala'ika bane, ina da wani karfin da yafi naku. Kaga nan duk ya nuna musu abinda suke tsammani shi zai fifita shi a kansu, sannan ya zama annabi, sannan ya zama manzo. Yace to duk bai da'awar haka ba. Wala aqulu lil ladzi tazdari a'yunukum lan yu'tiyahum Allahu khairan, kuma wadannan lil ladzi tazdari a'yunukum, wadannan da idanuwanku kuke musu kallon wulakanci, ba zan ce Allah ba zai ba su alkhairi ba. Ko mizanin da kuke dora su a kai ba shi ne mizanin da ni nake dora su a kai, ko kuna dora